sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yanzu haka yayi daidai da karfe 4:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. A wannan rana ta Asabar 27 ga watan Maris shekara ta 2021, mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan kauracewa zaben kananan hukumomi da jam'iyya mai mulkin Najeriya ta yi. Kana wadannan hali ake ciki akan tallafin annobar corona a Najeriya da gwamnatin tarayyar kasar ta ce tana badawa. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Akalla mutane 19 ne suka rasa rayukansu a Myanmar yau Asabar, yayin da gwamnatin mulkin soji ke ci gaba da murƙushe masu zanga-zangan neman demokradiyya a duk faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga akalla 5 ne suka mutu a mummunan artabu da dare da suka yi da 'yan sanda a Rangoon, babban birnin tattalin arzikin ƙasar. Domin nuna ƙarfi, gwamnatin soji ta gudanar da wani gagarumin fareti a cikin babban birnin ƙasar Naypyidaw don murnar ranar sojoji wanda ke tunawa da fara adawa da mamayar Japan a lokacin yakin duniya na biyu. Yayin da sojoji ke maci tare da motocinsu, shugaban mulkin sojan ƙasar General Min Aung Hlaing ya sake kare juyin mulkin tare da yin alkawarin mika mulki bayan sabon zaɓe ba tare da bayyana rana ba. Min Aung ya kwace mulki a juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu. Jam'a a Masar sun ce wani ginin bene ya rubuje a babban birnin ƙasar da safiyar yau Asabar ya kashe akalla mutane 5. Mutane da yawa sun kasance cikin baraguzan ginin cikin birnin Al-Kahira, a cewar shaidu waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatan agajin gaggawa sun tsindama cikin nema da ceto, sai dai ba a bayyana musabbabin rugujewar ba. Wani kwamiti da ya share kusan shekaru 2 yana binciken rawar da Faransa ta taka a kisan ƙare dangin Rwanda a shekarar 1994. Jiya Juma'a ya yi imanin cewa Faransa ta ja kafa wajen ɗaukar mataki kan ta'addancin da ya sanadin mutuwar sama da mutane 800,000, amma ya wanke ta daga haɗin baki a kisan. Rahoton ya ce Faransa na da nauyi sosai a cikin guguwar da ta kai ga kisan, wanda ya ratsa da waɗanda abin ya shafa daga 'yan Tutsi tsirarin Rwanda. Da a wadda ke nuna cewa Faransa a lokacin shugaba Francois Mitterrand bai yi abin da ya isa ya dakatar da kisan ƙare dangin ba, domin ya lalata dangantakar Faransa da Rwanda tun daga shekarun 1990. Labarin duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya buƙaci al'ummar duniya da su ba da gudunmuwar rigakafin coronavirus ga ƙasashe da ke samun ƙarancin kuɗin shiga. Yana mai cewa ana buƙatar gaggawa allurai miliyan 10 don shirin raba allurar rigakafin da WHO ke tallafawa. COVAX a shirye yake raba allurar rigakafi, amma ba za mu iya raba allurar rigakafin da ba mu da su ba, in ji Darakta Janar na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taron manema labarai da ya gudanar a Geneva. Shirin COVAX shiri ne na bai ɗaya a duniya, da nufin samar da daidaito ga allurar rigakafin a duk duniya a ƙasashe masu ƙarami ko madaidaicin tattalin arziki. Ministocin harkokin waje na China da Iran a yau Asabar sun sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta shekaru 25 tsakanin ƙawayen biyu a wani bikin da aka gabatar kai tsaye ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Iran cewa alaƙarmu da Iran ba za ta shafi halin da ake ciki yanzu ba, amma zai kasance na dindindin da dabaru. Iran tana yanke shawara ne kai tsaye kan alakarta da wasu kasashe kuma ba kamar wasu kasashe bane da ke sauya matsayarsu ta hanyar kiran waya daya. Wang ya gana da shugaba Ruhani gabanin sanya hannu kan yarjejeniyar. Ana sa ran hada da saka hannun jari na kasar China a muhimman fannonin kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa. Ana sa ran kasar China za ta hada da saka hannun jari a muhimman fannoni kamar makamashi da kayayyakin more rayuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni a wani irin zabe da ba a saba gani ba. Inda jam'iyya mai mulki a Najeriya ta APC ta kauracewa zaben ƙananan hukumomi da ake gudanarwa a jihar Sokoto. Wannan dai ba sabon abu bane, a ga jam'iyya da ke mulki a jihar ta murƙushe kowa. Shin ko irin wannan ɗabi'ar ce ta sa jam'iyyar ta APC kauracewa zaben tunda jihar tana ƙarƙashin mulkin jam'iyyar adawa ta PDP ne? Muhammad Nasir ya koma mana da ƙarin bayani.
An shata gudanar da zaɓuɓɓukan ne dukkanin mazaɓu 244 da ke faɗin jihar Sokoto domin zaɓen shugabanni da kansiloli a ƙananan hukumomi 23 da ke faɗin jihar. Sai dai zaɓuɓɓukan ba su samu fitowar jama'a ba yadda ya kamata, kuma an fara su a makare a rumfunan zaɓuɓɓuka da ke cikin birane da ƙauyuka. Wasu mutane ma ba su kula da zaɓen ba. Na zanta da wasu mutanen kamar haka.
Kamar da kuka gani na zo na je kura ta kuma bifonan na tabbatar da wasu rare da yawa an fito don wannan zaɓe na ƙananan hukumomi, ko da yake an ɗan samu latti wurin doku kayan aiki a fara, amma dai gaskiya shi zai shiga alhamdulillah.
A ni wala bai zaɓe ba, lada wuce ina da ra'ayi, ina kallon su saboda babu wani cigaba. Ko ka zaɓa aikin banza na dan ko yanzu irin jiyata kantomomi na zai nada
to zaɓe an dace an zabe, amma ya zabe wanga wanga zabe na tunda ya zabe sun ka je haɓe su waka hitowa niki ɗan gari ko yana yawo su ɗaya na kai babu wani wanda kai su suke da
rashin armashin zaben bai rasa nasaba da kauracewa shigarsa da babban jam'iyyar adawa ta APC ta yi, wanda a cewar shugabanta na jiha Isa Sadiq Acida ba su gamsu ba da jagorancin hukumar zabe mai zaman kanta ta jiha, domin dukkanin waɗanda ke jagorancin hukumar 'yan siyasa ne.
Wanda kika dokarta abinda an ka ce wanda dan ba ruwan mu an ka ce a zaba, kuma wanda zai gaskiya na ko mai riko amana, in ana so adalci to a cire su, domin in sun zo wurin zabe to jama'iyyar ta PDP za su aiki da gwamnati da tunnata su ba tsakani da Allah. Abin nan da an ka ce mai cin gashin kanta to ba su iya cin gashin kansu, domin sai su amsa umarni da gwamnatin ta tunnata su.
Shi kuwa sakataren hukumar Nasiru Hayya Isa ya kalubalance hujjar ta kin shigar zaben da jam'iyyar ta adawa ta yi.
Maganar da suke cewa wai kwamishonin da aka nada duka 'yan jam'iyyar PDP, dan zan fara da chairman ina ma'aikaci ne, sannan kuma duka sauran kwamishonin kaddiba za ka zo ka isko mutane wanda suka yi aiki na gwamnati har suka yi sai har suka yi kaya, mutane ne masu mutunci kwarai da gaske.
Masana kimiyyar siyasa kamar Professor Tanko Yahaya Baba na ganin cewa duk da yake jam'iyyu na da hujja ta shiga kokin shiga zaɓe, amma dai gurgunta siyasa a matakin ƙananan hukumomi babbar matsala ce ga tsarin demokuraɗiyyar Najeriya.
Saboda nan ne mutane suka fi yawa, nan ne mutane suka yi sa ran su amfana da ita kanta gwamnati da demokuraɗiyya, nan ne aka fi yawan mutane, nan ne mutane suke tsammanin su samu tarbiyya da koyaswa ta siyasa. To amma kashe wannan shauƙin na demokuraɗiyya a matakin ƙananan hukumomi to shi ne rauni ga demokuraɗiyya da harkokin zaɓe a mataki na jiha a mataki na tarayya.
To ai an ka ci gaba da haka kenan, babu sadin da za a ce an kai ga matakin da aka so a kai mana demokuraɗiyya a Najeriya.
To lalle yana da wahala, dole sai an dawo an gyara ga yanayin yadda ake tafiyar da demokuraɗiyya a matakin ƙananan hukumomi.
Shugabannin da aka zaɓa dai a wannan zaɓen da aka gudanar za su yi jagoranci ne na wa'adin shekara biyu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A daidai lokacin da annobar corona ke cika shekara ɗaya da hargitsa duniya, ƙasashe da dama sun fito da tsare-tsare na tallafawa jama'ar su da 'yan kasuwa don rage musu raɗaɗin annobar corona. A Najeriya kuwa jama'a na ci gaba da cewar ba su ga wani taimako daga gwamnatin tarayya ba. Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kama daga raba tallafin abinci a lokacin da aka take ta zirga-zirga, bawa 'yan makaranta abinci zuwa biyan matasa da suka kammala makaranta naira 30,000 a wata, inji Sadiya Umar Faruk, sun gudana cikin gaskiya da amana. Ministers ta mai da martani kan masu zargin cewa bayanan tallafin sun fi gaskiyar lamuran da ake gani a ƙasa.
To, wata abin da muke yi ai ba a cikin ƙasa muke yin shi ba, a fili muke yin shi, kuma ko makaho ya san cewa muna iyakacin ƙoƙarinmu, duk inda ya kamata mu je mu kai taimako ko tallafi muna kaiwa. Babu wanda ya kamata a yi ma jihar nan da ba a yi mashi ba, wa'inda ya cancanta a basu wannan tallafi muna yi abu ɗaya yake. Wa'inda suka gani sun gani kuma sun faɗi gaskiya, wa'inda kuma suna da wata manufa na daban, ba za mu iya hana su da su gaba da wannan ƙorafe-ƙorafe ba. Amma dai Allah ya san muna yi, kuma mun san muna yi, kuma jama'ar da ake yi wa sun san ana yi. Wato wannan na magana cash transfer da ake ba a gidaje mabuƙata da suke da fama da talauci. Za ka ga mutanen nan waɗansu ba su taɓa riƙe naira 10,000 na kansu ba. In ka ba aka ba su wannan kuɗin, za ka ga wasu su hadda kukan farin ciki, wasu suna faɗuwa ƙasa suna ma Allah godiya, suna ma shugaban ƙasa godiya. Wannan shi ne zance ni abin da ya fi bani alfahari.
A wajen taron dai, jami'an shirin tallafin da jihohi sun gabatar da bayanan yadda lamuran ke gudana a yankunansu. Abdulkadir Mamman Nasir shi ne mai taimakawa gwamnan Katsina kan tallafawa jama'a, kuma jagoran shirin a Katsina, ya ce jihar na kan gaba wajen amfana da tallafin.
Shirin yana da rassa daban-daban. Akwai wanda ake ba zuriya mutane kamar gidaje waɗanda ba su da ƙarfi, waɗanda kuma daga cikin al'umma ne suke cewa a zaɓi gidan wane, a zaɓi gidan wane, a zaɓi gidan wane. Su ne waɗanda ake ba wannan 10,000 da wata biyu. Muna da gidaje 142 waɗanda ake ba naira 10,000 nan duk wata. Kaga wannan ya nuna cewa duk wata biyu ana biyan biliyan 1,420,000,000 a jihar Katsina, wanda ya fi na kowace jiha yawa.
Ita ma Hajiya Hadijatu Baffa da ke taimakawa gwamna Muhammadu Iliyo Yahaya na Gombe kan tallafin, ta lissafa mutanen da suka fi zama miskinai kan amfana da tallafin.
Matar da mijinta ta raira su, ya bata da 'ya'ya da su kansu marayu. Na uku kuma macen da an sake ta a gidan miji an bata da 'ya'ya, ba ta da inda za ta je. Na huɗu dottijan da bayi da madafa, bayi da mai iya riƙe shi, bayi da kuma cin yau da na gobe. Na biyar kuma wanda idan ka gan shi a anguwa, kai kanka mai anguwa da kai kanka ɗan anguwa, za ka san talakan anguwa ne.
Najeriya da yanzu ta auka babin ƙarin farashin dukkan muhimman lamura, da hakan yasa koma tallafin na isa wajen jama'a, tasirin ba zai nuna a jikin jama'ar ba. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyinku. Dan Allah, muryar Amurka, a yi mana bayani kan fitaccen labarin nan na Larabawa, wato Laila da Majnun. Shin a zahiri an yi waɗannan masoya, ko dai labari ne irin na gizo da ƙoƙi da muka saba ji a tatsuniyoyin Hausa? Masu tambayar haɗin gwiwa, Ali Abdullahi Doron Baga da Usman Asasul Islam, unguwar Morumti, Maiduguri, jihar Borno. To, idan masu tambayar haɗin gwiwar, wato Malam Ali Abdullahi da Usman Asasul Islam da ma sauran masu sha'awar jin wannan bayanin na saurare, an dace wakilin muryar Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja, Malam Nasir Adamu Izikaya, ya samo muku ansoshin waɗannan tambayoyin daga mataimakin editan jaridar Manhaja, Malam Umar Muhammad Gombe. Bari dai in za ku ɗa gefe guda, Malam Ifikaya, gare ka.
Ina tare da Umar Muhammad Gombe, mataimakin editan jaridar Manhaja da ke Najeriya. Umar, kai kana karance-karance ko masanin harkoki ne irin na tarihi, ga tambaya nan: shin menene asalin labarin nan na Larabci na Laila da Majnun? Shin irin tatsuniyoyin nan ne na da muka saba ji na gizo da ƙoƙi yadda masu tambaya suka yi, ko kuma abin na da asali?
Abin wannan labari, Malam Nasiru, tabbas ya faru da gaske a tarihin da ake ruwaitowa, da yake akwai wato an sassaba dai cikin labarin su waɗannan masoya. Amma galibi dai abin da yafi daukar hankalin hankulan duniya shine soyayya ce da na farko tukum aka yi ta wacce ba a taba ganin irin ta ba a tarihin ma duniya a lokacin. Watakila ka ce har kawo yanzu ma kila wani zai ce ma bai ga irin ta ba. Da haka wannan na daga cikin abin da ya zuzuta ita wannan labarin. Ya zuzuta.
Yayi kama da irin soyayyar nan kenan da Shehu girgiza mashi wasu Shakespeare bayar na Romeo da Juliet kenan a cikin littattafansa na adabi.
To amma wancan ana alakanta cewa kamar bai faru ba, hikaya ce kawai aka kirkira. Amma wannan shi ita wannan soyayya ta Laila da Majnu, shi Majnu din ba wai sunansa bane. Ita Laila din ita ce ake ce mata Laila bintu Mahdi bin Sa'ad. Shi kuma a asalin sunansa shine Qais bin Muhammad. Amma
wani zamani ne suka rayu.
Ana magana dukansu daga kabilar Banu Amir suka fito a lokacin da ana ganin cewa a zamanin khalifancin Marwan bin Hakam ne, wato kamar shugabancin Banu Umayya da aka yi bayan, wato zaka iya cewa a lokacin tabi'ai kenan.
Ma'ana shugabancin Banu Umayya lokacin bayan manzon Allah da aka yi khalifa Abubakar, aka yi Umar, aka yi Uthman, to a wannan lokacin ne aka samu daular ta fara kahuwa ta Muawiya
Sufyan. Haka lalle zamu iya cewa bayan wafatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da shekaru da yawa kusan 100, zaka iya cewa daga wafatin sa zuwa kan shugabancin ko khalifancin shi Marwan bin Hakam, zaka iya cewa Hakam bin Marwan Abdul Malik bin Marwan, zaka iya cewa ya kai shekara 100 lalle. To amma shi wannan wata kabila ce ta Banu Amir. Abin da ya faru shine Malam Nasir, wannan soyayya din duk yadda ta yi zafi, na farko dai ta kunshi abin takeici, ta kunshi abin ban tausayi, sannan kuma ta kunshi wulakanci a ciki, domin duk soyayyar da aka yi din basu ma yi auren ba, basu yi aure ba da wannan soyayya. Karshe dai haka suka mutu, basu auri juna ba. To idan zamu wato fasalta labarin mu shige shi kai tsaye dan masu tambaya din su fahimci yadda labarin yake, shine shi Laila, a ita Laila da shi wannan Qais bin Muhammad din a kauyawa ne, mutanen kauye ne da suka taso kuma suna kiwo tare, ba su da wani abu ko iyayensu ba su da wata sana'a da ta wuce noma da kiwo. To a yayin da suke wato rayuwa suna kanana, lokacin da suka girma sai ita wannan soyayya ta kullu a tsakanin su. To soyayyar kuma tayi tsanani da gaske. Akwai ma waɗansu ruwayoyin da ake cewa ya raira mata waƙoƙi sama da guda 70, waƙoƙi daban-daban, yayi cikin dare, yayi da rana, ya hau kan duwatsu cikin tsaunuka yana bi kawai yana rera mata waƙoƙi. To amma abin da ya faru shine tana matukar son sa, yana matukar son ta ba a dai
kafin mu yi nisa. In har ya zama yana rera waƙoƙi, shin ya nuna shi mawaki ne irin su Imrul Qaisi da aka yi a tarihi, ko kuma dalilin soyayya ne kawai sai koyewa?
Yawwa, to wannan ma yana daga cikin abubuwan ban mamaki na soyayya ta su. Ba mawaki bane, ba a san shi da fasaha ta waka ba, amma dare ɗaya kawai sai aka ji yana rera waƙoƙi, kuma kawai saboda wannan soyayyar ce da ta shige shi, kuma aka samu akasi. Domin ita Laila dai auren dole aka yi mata, wato ba aura mata ba, akwai wani hamshakin wato dan gidan wani hamshakin attajiri da ya ganta, sai ya nemi aurenta da abin nan wanda ake ce masa Wurd bin Muhammad. To a lokacin da ya fito, ubansa yana da dukiya a wannan lokaci ma, ana cewa kamar babu mai kudin uban. To da uban Laila din ya ga kudi, da har ya bada ita ga shi Qais din. To amma saboda ganin kudi da kwadayi, sai ya canza ra'ayinsa, sai ya bada ita ga shi wannan dan gidan attajiri din. Ita kuma Laila din ta bijirewa haka. Amma dai zaka iya cewa wannan shine wani kamar salo ne da aka ake yi na auren dole din nan. To ya samo asali ne tun shekaru da yawa, da haka auren dole aka yi mata, kuma daga karshe aka dauke ta daga ma yankin Hijaz din gaba daya, aka
wato Hijaz yankin kasashen Larabawa.
Yankin kasashen Larabawa. Yau sai aka mayar da ita can wajen abin nan shi attajirin saboda ya samu matsala. Kowa ya san shi kai su tare da Laila, ya kowa ya san soyayyar su ba ta tabuwa kuma ba ta rabuwa bace. To amma sai Allah ya kaddara musu cewa ba za su yi aure din ba, sai suka rabu ta wannan dalili na auren dole. To sai ya zama mutane suna tofin alatsi ne akan auren tunda ba ta samu wanda take so ba, kuma uban ya nuna kwadayi. Da haka wannan ya tilastawa shi mijin ya kaura daga yankin Hijaz gaba ɗaya dan yayi nesa da inda za a rika tsine masa albarka. To kaji yadda wannan aure ya faru. To amma fa ba su hakura ba. Ita tana can tana tunaninsa tana bege, shi ma kuma anan yana ta bege. Karshe dai sai da ya samu tabin hankali. To wannan tabin hankalin yasa ake masa lakabi da cewa Majnu, amma ba wai dan sunansa bane, ana cewa Majnu Laila, wato wanda ya samu tabin hankali saboda soyayyar wata mai suna Laila.
Dama ai na sunan tambaye kai ake Majnun din an fada mahaukaci ake nufi da Larabci.
Lalle ya samu tabin hankali daga karshe ma kawai sai ya haukace baki daya. Kuma abinda zai baka tausayi, lokacin akwai wani lokaci da aka shawarci mahaifinsa cewa ya dauke shi ya kai shi Ka'aba mana yayi addu'a Allah ya yaye masa wannan son, wanda son kuma ya zama ciwo ai, da haka ayi masa addu'a. So uban ya dauke shi ya kai shi Ka'aba, ya kai shi har gindin Ka'aba, ya kamo wato kyallen Ka'aba din, yace rike kai addu'a Allah ya cire ma santa. To da ya karbi kyallen ya rike, a maimakon yayi addu'ar Allah sai ya ce, to Allah dai na ina neman gafararka, amma wannan son Laila din bana so ka cire shi a cikin zuciyata. Shi ya yarda ya mutu da wannan soyayya din. To daga karshe dai ita Laila din a can inda aka kai ta saboda takaici da damuwa da tsananin soyayya kuma ga auren dole, sai da ta rasa rayuwarta, ita ta fara mutuwa kafin shi. To a lokacin da ta mutu, shi Qais ya samu labarin mutuwanta tunda tabin hankalin nasa akan wannan soyayyar ce, dan haka yana iya gane duk wani labari da aka kawo masa ta fuskar abin da ya shafi Laila. Dan haka yayi tattaki daga nan Hijaz din ya tafi har inda take, ya bincika aka nuna masa inda kabarin ta yake. To a wannan kabarin nata sai da ya kwan wajen 30 a gun, akan kabarin yana wake-wake, yana bege, yana jimami. To daga karshe dai shi din ma da yake fa haka akan kabarin, an yi zaton cewa dan mutane na ta wuce shi, ana kallo suna zuwa kallon sa yana nan a makabarta, an yi a ciro shi yaki. To ya kifa haka a jikin makabartan, ana tunanin ko wata kila begin ne a shehrar yayi halin sa, da aka bincika sai aka tarasa ashe ya mutu. To ya mutu akan kabarin ita masoyiyar tasa. So wannan labari ne wanda ya taba zukatan mutane a wancan lokaci, kuma labarin yayi tashin gauran zabi kenan yaduwa cikin duniya. Ake ta bada labarin, kowa zai iya ruwaito maka bangarori daban-daban na al'ajabi da tausayi da takeici da sauransu a cikin wannan soyayya.
Wato wannan ya nuna shi Majnun din nan bi mai ya aure ba ma a rayuwarsa gaba daya.
Bai aure ba. Ita Laila din za a ce ta fi shi sa'a ta yi auren. To amma ita din ma dai kusan duka daya, saboda bata mori auren da ta, dan ta je gidan wani ne da tunanin wani, kuma daga karshe dai soyayyarsa din ce ta kashe ta, shi ma kuma ya zo ya mutu a daga karshe, da haka ba su yi aure ba.
Yauwa, to watakila da muna da an da ce tarihi ne ya rubuta wasu daga wakokin da yake fada, ba mamaki da za mu tabo wasu daga ciki, amma akwai nazarin da kai na wasu kalmomi watakila da yake fada akan ita Laila.
A to ba zan iya kawo wasu baituka gaskiya kai tsaye na waƙoƙin da yake ba, sai dai kawai abinda aka yi ittifaki akai waƙoƙi ne na bege da soyayya, waɗansu ma ba su da ma'ana, kawai dai wato linzami ne yake jansa na soyayya ɗin yake furta kalamai, waɗansu cikin hayyacinsa, waɗansu ma ba cikin hayyacinsa yake furta su ba. Amma dai abinda aka yi yaƙini shi ne akan soyayya yake furta kalama.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin dan abin da ya rage na bayani kan labarin na Laila da Majnun da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mataimakin editan jaridar Manhaja Malam Umar Muhammad Gombe da wakilin muryar Amurka a Abuja Malam Nasir Adamu Ifikaya da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu sai garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Yanzu kuma lokaci ne na takaitattun labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta sami gurbi a gasar ƙwallon ƙafa cin kofin nahiyar Afirka bayan da a yau ta bakunci ƙasar Benin ta kuma doke ta da ci ɗaya da nema a birnin Cotonou. Dan wasan Najeriya Paul Onachu shine ya zura ƙwallon da ya baiwa ƙasar nasara a mintuna na ƙarshe na wasan, wanda kuma ya kawo ƙarshen tsawon lokacin da ƙasar ta Benin ta kwashe ba a doke ta a cikin gida ba tun daga shekara ta 2013. Yanzu haka kuma Najeriya da ce yake saman rukunin nasu da maki 11, yayin da Benin din take ta biyu da maki 7. To sai dai tun kafin Najeriya ta buga wasan ta ma ta sami tabbacin samun gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka, bayan da a wasan farko sauran kasashen biyu da ke rukunin nasu wato Saliyo da Lesotho suka yi kunnen doki ba wanda ya zura ƙwallo. Kasar ta Saliyo ce ta uku a rukunin da maki 4 tare da wasa ɗaya da ya rage mata, yayin da Lesotho take kasan rukunin da maki 3. To sai dai har yanzu kasar Benin na da damar samun tiketin shiga gasar ta cin kofin nahiyar Afirka idan ta yi akalla kunnen doki da Saliyo a wasansu ta ƙarshe ta neman gurbin gasar. Dan wasan kasar Croatia Luka Modric ya kafa sabon tarihin dan kasar da ya fi kowa yawan buga mata wasa a tarihi, bayan da a yau Asabar ya buga mata wasa ta 135 a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar ta buga da Cyprus, inda ya zarta a tarihin da Darijo Sruna ya kafa. Modric, wanda ke takale da kungiyar Real Madrid ta kasar Spain, ya soma bugawa kasar ta Croatia wasani a shekara ta 2006, inda kawo yanzu ya zura mata ƙwallaye 16 a cikin gasannin cin kofin nahiyar Turai 3 da gasannin cin kofin duniya 3. Tauraron dan wasan ya haska sosai a shekara ta 2018, sadda ya jagoranci 'yan wasan kasar suka kai wasan ƙarshe ta gasar cin kofin duniya karo na farko a tarihi, inda kasar Faransa ta doke su da ci 4-2. To sai da duk da haka, kokarin Modric a wannan shekara ya ba shi damar lashe lambar gwarzon dan ƙwallon duniya ta Ballon d'Or. Dan wasan kasar Belgium Romelu Lukaku na shirin komawa tsohuwar kungiyarsa ta Chelsea ta Ingila, bayan da rahotanni suka bayyana cewa kungiyar na duba yuwar cefano shi daga Inter Milan ta kasar Italiya idan har ta kasa samun Erling Haaland da take zawarci. Kungiyar ta Chelsea na fuskantar gwagwarmaya sosai a fafutukar samun Haaland a wannan bazara, a daidai lokacin da wasu manyan kungiyoyi kamar Real Madrid da Barcelona da Manchester United duk suke zawarcin dan wasan dan kasar Norway. Wannan ya sa Chelsea din tunanin Lukaku a matsayin wani zaɓin idan har bata sami Haaland din ba. Lukaku ya yi zama a kungiyar ta Chelsea tsakanin shekarun 2011 da 2013, inda ya buga mata wasanni 15 kacal. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida na Sanyinna da labaran wasanni. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shirye namu a wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotannin. Kamun mu sallama da ku, bar mu mika saƙon murna da fatan alkhairin muryar Amurka na daurin auren Rufa'i Hudu Idris Dakata da amaryarsa Zainab Adamu Abubakar dan Malam, wanda za a yi a gobe Lahadi 28 ga watan nan da karfe 10 na safe a masallacin Malam Tanimu Dakata Kawaji a jihar Kano. Da fatan Allah ya sa albarka, Allah ya albarkaci zuri'a. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Des, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wuni lafiya. Peace.